أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك بركة من سالوا وأن مسلتي بتابع البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي قباء لكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلس منا تريد هو مشاربي ومن هو أسفن كراتمنا للتالي muna 27 ga watan Rabiu Sani hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yake daidai da 30 ga watan goma a kalandar Bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala shakhsiyya ta 33 Salim Maula Ali Huzaifa yau da iko Allah zamu tashi kan shakhsiyya ta 34 shine Abu Huzaifa bin Utba shi mai gida na Salim Maula Abi Huzaifa amma kuma ta ba mun yi bayani muka ce yana ɗaya daga cikin abinda Allah ya kebanta Salim ga ƴan uwan shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine iya karanta alqur'ani da muryar shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin ya ji haka yace alhamdulillahi alladhi ja'ala da alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati bismi ai godiya da dukkan yabo su tabbata da ubangijin da ya kaddara aka samu kutubucin ka a cikin wannan al'umma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan ba mun ja ba mun yi bayani lalle Salim ɗan taccen bawa ne na mata Abu Huzaifa da yake yancin ba a dangana shi zuwa ga Subaina ba mata ita Abi Huzaifa sai ake cewa Maula Abi Huzaifa ɗan taccen bawa na Abi Huzaifa amma dai a ainihin al'amari mata Abu Huzaifa Subaina bintu Ya'ar al-Ansariya ita ta yantar da Salim amma dai dangantaka ce take kaiwa zuwa ga mijinta ake cewa Salim Maula Abi Huzaifa ainihin maula idan ka ji an kawo mas'ala an ce wane maulan wane ne to yana nihin ƴantaccen bawa ne na wane ni'imar shi tana komawa zuwa gare shi da Allah zai kaddara mai aibu ko mai yi ko niyo bai da wanda zai gade shi idan ya mutu wannan wanda ya ƴantar da shi albarkacin ni'imar da ya yi mai ta ƴantarwa dukkan gadon shi zai koma gare shi shine nan malai yake cewa Abu Huzaifa bin Utba Abi Huzaifa da Utba kamar yadda malai ya saba kowane sahabi idan ya kawo yana baka taken shi yake cewa wa zama'irul ahrar lamiri na iya wanda suke intattu me lamiri nan shine kyakkyawan al'amari wanda Abu Huzaifa ya riga ya kudurce a cikin ran shi wanda yake kokarin ubangiji ya cika mai burin shi akan haka akwai wani abin da ya faru lokacin yakin Badar za mu zo kan kissar zabi bayani a kan shi abin da ya faru nan Abu Huzaifa ya ji a cikin ran shi bai kyautatawa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama
duka manzo Allah da ya dauki abin da ya mata ba akan wadabuwa kuma ya riga ya yayi amma dai Abu Huzaifa wannan abin yana tamashi ya kaddara wa ko ya sanya wa kanshi ba wani abu wanda zai kankare ne wannan kuskuren da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba mutuwar shahada ba shi sanya a kullun watan Abu Huzaifa ya zai yi samu mutuwar shahada da shi da dan uwan shi Salim Maula Abu Huzaifa ai can bayan mun yi bayani lalle Salim yana gurata a ce ya mutu tare da mai gidan shi ko wanda ya intar da shi shine Abu Huzaifa ya kai kuma da karshe Allah ya kaddara musu mutuwa guda daya inda wannan ya fadi yayi gaba wannan ya fadi baya malai kawo mana kissa yake cewa inda ya mutu daidai kawo guwan daya anan aka samu kan daya ga wannan guri ne suka gurata kuma ubangiji ya cika musu burinsu kuma wannan kuma kowa daga cikin mu duk abin da zaka gurata na daga alkhairi in dai kana zaton wanda kake gurata a wurin nashin zaka baka ko wanda ka tabbatar da shi ne mai badawan ya isa ya baka to tabbas zaka samu cikon burinka ko zaka cika wa kanka burinka Allah ya datar da mu shi ne malai yake cewa wane ne wannan bawan Allah yake cewa as-sayyidul kabir الشهيد أبو حزيفة ابن شيخ الجاهلية شيني جاغورا ببا وانده ساموتو الشهادة إذا أنت وانا شهيديني للي أرأيو الشلوكة انده تزوكر شي الله ياجا ترد شيد ساموتو الشهادة شسن يراك لأنت وانت شهداء وحدني وانت أتي شهداء بدر وانده سك ساموتو الشهادة سومي أكيتي ما الشهداء وكما إنشيك ديني مفرديش أتي من شهيدي shine yake cewa wannan bawan Allah ash-shahida yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu dacewa da mutuwar shahada Abu Huzaifa shine Abu Huzaifa ibn Sheikh al-Jahiliya dan lattijan jahiliya shine Utba bin Rabi'a duwanda yasan labarin Utba bin Rabi'a ya san irin kumbalan da suka sha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi kuma irin musgunawa da adawa da ya nuna wannan addinin na musulunci kuma da wulakanci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu a gunshi kuma amma dai karshe Allah ya kaddara mutuwar Utba a hannun musulmai lokacin da aka zo mubaraza yakin Badar Allah ya kaddara wanda aka hada shi da shi ya fille ne kai aka wuce lissahin shi manzo Allah ya tattara su a cikin rijiya yake cewa kun samu alƙawarin da nayi muku to ni ma fa tabbas ba na samu alƙawarin da Ubangiji ya yi mini kamar yake cewa ya za a yi ka ringa yi wa waɗanda suke matattu kana yi musu magana yace wallahi Umar ba su yi kashin abin da nake faɗi ba wannan al'amari ne na Ubangiji abin da ya ga dama yake aiwatarwa akan bayin shi yake cewa shine wannan Utba bin Rabi'a bin Abdushams bin Abdumanaf ahdu as-sabiqin shi wannan Abu Huzaifa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da gabaci wurin shiga wannan addinin namu na musulunci kuma kullum muna bayani muna cewa ba karamar daraja bace ba ya kasance wani yana ɗaya daga cikin wanda suka yi gabaci wurin addinin nan na musulunci ba wai kasancewar zagwa addinin musulunci ba ko da sunna karaya kuna ɗaya daga cikin wanda kuka yi gabaci wurin ɗaukaka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ma ba karamar fadala bace ba to ina da waɗanda suka zo suka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bashi gudunmuwa da duk abin da suka yi ƙarfi kai da duk abin da za su iya bashi gudunmuwa ba don komai ba don manzon Allah don Allah don wannan addinin namu ya ci gaba shi sanya Ubangiji a kullum idan ya tashi yabo yana fara yabon wanda suke da wannan gabacin shine ce yake bayyana mana was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an kaga waɗanda suka yi gabaci a cikin waɗanda suka yi hijira suka musulunta suka taimaka wa wannan addinin suka bada gudunmuwa su iya gudunmuwa ba don komai ba don wannan addinin ya kai zuwa wannan lokacin yace to fa Ubangiji ya riga ya gafarta musu ko ya riga ya yarda musu kuma su ma sun yarda Ubangijinsu haka kuma can yake bayyana mana la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna baya yuwa ka hada wanda ya hudu dukiyar shi ya tiyas kamun ayi fatahu makka ka gani wannan mataki ne bayan mataki wanda tun ana garin Makka ana cikin halin haulai ya dauki duke shi ya bada ya intar da bayu ya taimaka wa manzon Allah ya taimaka wa wannan addinin ba za ka gama shi da wanda he da aka zo aka buga daula ta musulunci a garin Madina sannan ya huddo duke shi ko ya musulunta sannan ya bada haka kuma ba za ka gama shi da wanda ba sai da addinin musulunci ya yada a garin Laraba ko a kasashe na Larabawa ita ce Hijaz Makka da Madina da kauyukan su ya musulunta ka hada shi da wanda tun lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da shi suna gogormaya da'awa tare da shi shine amma dai ubangiji kalkashin adalcin shi yake cewa ulaika ahzamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu amma ni wa kullun wa'ada Allahu al-husna kaga wajincan wanda suke da gabacin nan sai yi wanda suka zo bayan su daraja kuma sai yi su ta goma shi wanda za su samu abun ubangijin su amma dai da su wancan ɗan harkon da su wannan ɗan ƙarshen da mu ma wanda muka biyo bayan su da ihsanin da kyautatawa dukkan mu kullun wa'ada Allahu al-husna dukkan mu ubangiji ya muna tanadi ko alƙawari wanda yake kyakkyawa shine insha Allah gida aljanna abinda ake so naka ka kyautata ka yi abin da ya dace insha Allah wannan alƙawarin yana da shi san ya ubangiji yace a hadisin Mu'az bin Jabal da shi da manzo Allah yake cewa ka san haƙƙin Allah akan bayu kuma ka san haƙƙin bayu akan Allah yake cewa Allah da manzon shi shine mafi sani yace kaga haƙƙin Allah akan bayu shine su bautata me kada su hada shi da bautan wani yace kaga haƙƙin bayu akan ubangiji shine ya sanya su gidan aljanna ma dama mutun ya tarar da shi bai hada shi da abun bauta ba to idan ga kai wanda kai imani da Allah kullun kokarinka ka nisantar da kanka da duk abin da zai kawo maka shubha har ma ka faɗa ka bautata wa wani koma bayan Allah kokarinka ya za a yi abin da ka aiwatar na daga ibada komin ka dai yi shi ubangijin ka yarda insha Allah gana cikin kullun wa'ada Allahul husna Allah ya datar da mu yake cewa aslama qabla dukhuli daril arqam ya musulunta shi Abu Huzaifa kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida na naduwa wanda ake shura ake tattaunawa idan an zo a karantar da wanda za a karantar shine daru arqam bin arqam wannan bawa Allah shine wanda ya bada gidan shi ya kasance mafaka ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tsararin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka musulunta can bayan ku kumanta ba a karatunmu na Abubakar da Umar muna ta bayani muke cewa wani zai zo zai ce a da na shigo wannan musulunci ni ne ɗayan bakwai in mutanen da suka musulunta wani ya ce ni ne ɗayan hudun mutane wanda suka musulunta bayan manzon Allah wani ya ce a cikin wanda suka musulunta dukkan su biskai goma ba ni ne na 11 su ba komai ya sanya ba wani ya musulunta baka san shi bai san ka ba za ku iya gamuwa a cikin gari a kewaya kai lakum dinukum waliya din amma dai kowa ya kudurce abinda kai kana tsoron ka bayyana ne kai musulmi ne shi ma yana tsoron ya bayyana maka shi musulmi ne sai idan Allah ya taimake ku a wannan gida wanda aka baiwa manzon Allah su zo a ringa shura a ringa karantar da su abinda ya sabkar na daga alqur'ani a ringa karantar da su ya ya kamata a ringa kira ta sanu wanda mutum zai fahimce ka yayi amanna ya shiga cikin wannan addinin na musulunci idan ka hada da dan uwanka sai ka ce to da wani ashe musulmai ne in ka gansa a gari kenan ka san irin kallon da zaka yi musu to haka wannan bawa Allah Abu Huzaifa tun kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daru arqam bin arqam shi ya musulunta ya mai kauya zuwa ga Allah da manzon shi yace baya da haka hajara ila al-habasha marratayn hijira ta harbu da hijira ta biyu wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi zuwa garin Habasha duka da Abu Huzaifa aka yi ta hijira ta harbu mutum 14 ko 18 hijira ta biyu mutum 87 wayannan sune da mata 14 wannan sune wanda suka yi hijira zuwa garin Habasha sun yi hijira ta harbu mun yi bayani can baya dogon bayani akan yaya akai hijira daga garin Makka zuwa Habasha ta harbu sannan kuma ya akai suka dawo sannan ya akai suka koma lokacin da suka yi hijira ta harko he labari ya cin musu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da digadigan shi a garin Makka na ba wanda zai tsangume shi na ba wanda zai tozartar da shi ya cutar da shi akan wannan addinin na musulunci dalilin haka suka dawo da suka dawo ne suka tarar da ashe abinda ake yi ba ya lullumka akan abinda ake musu ada a lokacin nan kuma suka ce to bari mu ci ta kare koma suka sake komawa garin Habasha wa an zinsu ba su dawo ba sai shekara ta 8 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Habasha kadda a samu irin abin da aka samu aka sancan da kamar su Ja'far fon shekara ta 8 ko shekara da aka shekara ta 6 tunda ce aka buɗe Khaibar ko shiddati ina sai aka bude garin Khaibar a wannan shekarar ya dawo to wannan bawan Allah yayi hijira nan mala yana zanu mana manaqibin shi fadalan wannan bawan Allah yake cewa yayi hijira har su biyu zuwa garin Habasha kuma baya ga haka yayi hijira zuwa garin Madina su kuma ka koma cikin alqur'ani ka gani ini irin yaban da ubangiji yayi wa waɗanda suka yi hijira suka bar dukiyarsu suka bar danginsu suka bar ƴan uwansu akan Allah da manzon shi suka bar garinsu suka koma garin Madina baya da haka mala yace wa shahida badran wa ma ba'daha ya halarci yakin badar da abin da yake bayan yakin badar kina wannan shi ke nuna maka duk yakin da wannan bawan Allah yayi yayi shi tare da godi yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi tare da Sa'ada Huzaifa bin Utba radiyallahu anhu balaki cewa kana Abu Huzaifa qawilan Abu Huzaifa ya kasance mutum ne mai tsaho husnul wajh yana da kyan muska muradiful asnan haƙoran shi goyayyen haƙora gare shi yace wa huwa al as'al shine wanda haƙoran sun tabke ni a cikin baki asan da kai wanda yake da surplus in haƙora kuma haka ubangiji yake wannan in shi da kai goyayya aka samu wani yana da goyayyen haƙora na ya huto kuma a gaba ma ya huto haka yake cewa shine ake kira shi da al as'al mutumin da yake da goyayya haƙora idan haka Allah ya halitta kafishi kuma bai dacewa ga mutum idan ya samu kansa a irin wannan halittar ya ringa neman canji wannan haramun ne kada ana cikin shari'a sai malai yake cewa dama'irul ahram abinda wannan bawan Allah da'in tacce ya kudurce a cikin ranshi an kara iya cewa lamirin da wanda yake intacce yake cewa kana da'abu sahaba radiyallahu anhum al-adabu tam ma'a rabbihim yake cewa ya kasance halayya na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ladabi cikakke tare da ubangijinsu duk abin da za a ce musu ai Allah da manzon shi suka zartar to ba su da wani zabi akan haka kuma haka ubangiji ya umurce su ba su da zabi a cikin suratul ahzab idza qada Allahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim idan Allah da manzon sa suka zartar da wani al'amari ya kasance wurin ku yana da wani zabi akan al'amarin da abinda manzon Allah da ubangiji suka zartar wannan ba ya dacewa shine nan malai maka shin huda hali na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da cikakken ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakken ladabi ga abinda ubangiji sa ya umurce su da shi ومع نبيهم لا يشذ احدهم عن الصراط قيد الملا yake cewa kuma tare da annabin su ba wani wanda zai sabka daga tafarki daidai gulgudan farji idan an ce al-almil shine abin da yake kan wannan ɗan wannan yankan na kan ya tsakka shine ake kira da al-almil daidai da haka mutum baya sabka daga kan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarta wannan shi ke nuna ladabin su game da sahabbai game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsabagenin ladabi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin da ubangijin su yayi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tashhadu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna ya kasance suna kabba wani hamba ya daga muryar shi sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan daga cikin almajirai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wadi mana yana cewa idan muka zo muka zamuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mu gaba yana mana bayani yace wallahi tsuntsu sai ya sabka akan dayanmu ya tsakkwaci abinda zai tsakkwa da kai baka ba san ba da su ya sarka ba saboda ladabi da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ba da dukkan hankulan su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya hanzala yazo yake kuka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah ai dai muna hunci dai muna hunci yace ya akai hanzala yace in na zo gaban ka manzon Allah imani hi ya cika 100% a cikin zuciyata inji ba wanda nake so in ba kai ba da in ba Allah da manzon shi ba duk abin da zai umarni muna haba musartar da shi amma dai manzon Allah ina huta ina kama hankali gidana ko ina shiga gidana kullum sai inji ba abin da nake so in ba ba ta tare da iyana ba he mu zarce mi ta sani tare da su har ma in shigantu yace anzala al-imanu sa'atan wa sa'a imani lokaci zuwa lokaci ne kai kanka wata ranar sai ka zo he ka ji abu kaza da abu kaza ya za a yi hankalin ka ya baka ko imanin ka ya bar maka ka aikata kaza amma dai wata ranar sai ka ganka kurum abubuwan da kake kyakkyani azu su ne kuma zaka aikata kuma in rubba ma ya kasance abubuwan da kake kyakkyani ba haramta maka ba mubawur ne amma dai kai saboda sahaba kiran imani kana ganin wannan abun ba idan kai su kamar katan garbe ka bar hanya to haka imani haka yake wannan duk lokacin da kaga imanin ya sauka dan ma haka ubangiji ya yi ka idan kurum he dai ka yi kokari ka sake taji ka sake dawowa saboda idan ka jima baka dawo yin ba to takan yi a samu akasi Allah ya kara datar da mu ya kara cika mana imani a cikin zukatan yake cewa wat tarihu yuhaddisuna an mawqifin li abi hudhayfa ga wani tarihi nan wanda zai karantar da mu ko ya ba mu labarin wata matsaya ta Abi Huzaifa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar wani sa'in zaka ga bawa ya san da Allah da manzon shi sun yi umarnin kaza ya san kazan nan ba daidai bane ba amma dai zigi ne daga shedani zai kawata mai wannan abin wa khassatan ya samu shedanne daga cikin mutane su ƙara kawata mai abinda shedanin din ya kawata mai suka gani ya zar ya zame ya bar hanya ya ta ya aiwatar da abinda ran shi yake so amma dai kuma a matsayin shi na mummuni kai tsaye ubangiji zai tusa mai ya intarbelan kanshi abinda ya aikata innan ba daidai bane ba idan ka koma cikin suratul nisa ubangiji yana ba mu labarin iri-irin mu'minan masu imani yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim yace tuba tana ga wanda zai aikata kuskure yayi huto na huto da mahalicin shi ya sabka daga kan hanya amma dai a matsayin yana jahili akan abin da ya aikata nan idan ka dauki ma'anar jahilci shine wani abu zai gitta maka sai ka mabance ma da Allah da manzon shi sun haramta maka wannan abu kai tsaye zigin zuciyarka da abin da take so zaka biya mata ka aiwatar da wannan abu ka aikata abin da yake sako ne amma dai bi jahalati da kuskure koda jahilci ka aiwatar da wannan abu amma dai kai tsaye sun mai tubuna min qaribin bayan ya aikata ya ji dadin abin da ya aikata daga ya koma gehe sai ya gani wallahi bin kyautatawa kaina ba bin yi wa ubangiji ba daidai ba a lokacin nan zaka ganshi wani haba-haba yake yayi ar wallahi raka'a guda biyu ya roki ubangiji ubangiji ka gafarta mini abin da nayi yake ce fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa innan su ne wanda Allah yake amsar tuban su kullum ubangiji yana nan yana jin dadi idan ka saba ka sake dawowa yana jin dadi yana da hannu yake karbanka wannan shine ubangijinmu wanda kullun yake nufatar mu da alkhairi yake neman mana jin kai da haba amma dai ba wai wanda ba zai aikata kuskure ba walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wai ba wanda zai zarce ba yayi aikata ya aikata aikin zunubin nan ya ji dadi amma dai damir din shi bai da tarbiyar shi ba akan bai kyautatawa kanshi ba bai kyautatawa ubangijin shi ba gobe ma sai ya sake aikatawa jibi ma ya sake aikatawa bai yi ba kokarin ya tubo ba kamun mutuwa ta zo mai ba ka gani in so dubu zai aikata wannan laifin in dai zai ya tuba to ubangijin shi sai ya karba tuban shi wannan alƙawali ne tsakaninka da kai da ubangijinka sai yaki har sai da mutuwa ta zo mai yake cewa to wannan babu tuba a tare da shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lokuta guda biyu wanda baya yiwa a mushi tuban bawa koda ya tuba da kai da tuban Fir'auna da dukkan su uwa su daya shine lokacin da rai ta zo gargara ka rigaye ka tabbatar kana kwance ka ga mala'ikun da zasu dauranka a lokacin nan ko ka tuba ubangijinka baya neman baya karban tubanka irin wannan tuba ce Fir'aun yayi ubangijin shi yace a'a ba na bukatarta akwai wata riwaya wanda ta zo mala'ika Jibril yace haba niki liki bakin shi kaddawa rahaman ubangiji ta riga ya hushe shi to kai yanzu kai da aka ce Fir'aun ya tuba ko ubangiji ya karbi tuban shi aka ga wani kwana kashi zai mutu amma dai ubangiji ya tsara al'amarin shi dan Fir'aun ya kasance Ibrahim shine can a cikin suratul Yunus ubangiji yake bayyana mana hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin har sai da ruwa ya ci shi ya tabbatar kurum wa la zaliba lahu al-yawma ba wani barin jayi in ba ubangiji ba a wannan ginin ba ya tabbatar mutuwa ce a lokacin nan yace to amantu billahi amnat bihi banu isra'il duk haukan fir'auna duk tsigirancin shi amma dai ya sani wa da kai wani ubangiji wanda shine mai aiwatar da komai kuma abin da yake tabbatar maka da haka lokacin da suka yi sa'in sa da shi da annabin Musa yake cewa auqidli ya hamalu al-dini faj'alni sarhan la'alli attali' ila ilahi Musa wa inni la'azunnu kaziba yake cewa ya hamalu abin da wani dan bayi manan laka wanda zan tattaka in isa zuwa ga ubangijin Musan nan da yake cewa yana da wani ubangiji ai a can a cikin shu'ara da ai sun yi sa'in sa da shi akan ma rabbukum qala fa ma ba'u a cikin wannan ta hace a cikin shu'ara yake cewa qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka minal muslimin qala awalam ji'tukum bi shay'in mubin tan abin da yawa kana tsankanin su ai ubangijin ku shine ubangijin samai da kasai in dai kun kasance kuna da hankalin da za ku iya fahimta yace to amin matattakara in tahi a sa mun wani mashi in tahi in soke ubangijin musanna ina kyauta zazzan ubangijin musanna makaryaci ba komi ba siyasar shi yake karewa amma dai yana da yakinin lalle ba da kai wani ubangiji wanda shi ne mahalicin komai kuma wannan koraman da yake ƙarya game da talakawan shi وهذه الانهار تجري من تحتي ني نيكي بادا عمرنن wannan koraman su rinka gittawa da haka ni ne babbi cancanta ko goda tawa yana da yakinin da kai wani ubangiji wanda yake tahiyar da wannan koraman kuma shi yayi ta idan ya ga dama zai tsayar da kayan shi shi san ya lokacin da yazo mutuwa yake cewa nayi imani da abinda banu Isra'il ta yi imani kai ni ma daga yau ina da cikin musulmai amma dai tsari na ubangiji ya kaddara Fir'aun ya kasance aya ce ga wanda za su zo bayan shi da haka idan ya musulunta to ina amfanin ba wata abu wanda zai nuna maka lalle wannan mutumin ya saba wa ubangiji ya yi tsagiranci ya yi girman kai ya yi kaza wanda zai ce shi ma ya yi irin wannan abin to tabbas ga muku mushi ki san ya ubangiji ya ce al'ana wa kana asaita qablu wa kunta minal musirin kai yanzu tuncan da an aiko maka da dan sako special kai ma aka turowa aka ce an aiko ka zuwa ga Fir'auna lokacin da a cikin taha da ubangiji ya tashi yace yake ce me idhhab ila fir'auna innahu tala akan fir'auna wa kadai ma aka turo annabi Musa wa da wanda suke magoyan bayan shi amma dai wa aka nuna aka ce fir'auna yayi tsagiranci ya huce gona da iri akan lalatar da yake aikatawa a saman doran kasa amma dai gashi na aka ce me an baka dama baka yi ba amfani da damar ka ba yace to kuma ka kasance daga cikin mabannata shekara barkatai kai kana kashe biya kale ka ga gani in ba a ce daga ayyukan annabi Musa ne zawwa aiko da annabi Musa kusan shekara 40 kuma kamun annabi Musa ma ana yi har aka zo aka ce a ko a rage
salatul isha
ai sarkar da fursal wannan shekara in aka kashe mazaje wannan shekara kuma sai a dandaga musu kafa banu Isra'ila har aka zo a cikin shekarun da aka aiho da annabi Musa har aka cewa duk wannan abu bai ishe ka ba inna fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا قال إيجي ما تقول جزي مناسوني مدوكك وإن دا سكي ما سروني أتكين كسنة كسن مصر سواي ما سروني سوني بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة كما مسنيا سوني جاغروري كما من يجي ما wanda shi alhum ruwa isi ko mu sanya su sune masu cin gado ko masu gadon wannan kasa ta garin Misra. Haka Ubangiji ya tsara kayan shi. Ana ai maganar da muke yi duk lokacin da mutun zaya kauce ya bar hanya da zaran ya nema Ubangiji shi gafarta mai to tabbas Ubangiji shi yana nan yana jiran shi. Da zaran mutun ya nemi tuba to Ubangiji shi zaya gafarta mai zaya karɓi tubar shi kuma insha Allah inda Allah zai kaddara su ɗari kaza mutun zai aiwatar da wannan zunubin madama bai shiga lokacin da afwan mun yi bayani kan lokaci na farko shine lokacin da rai ta zo gargara. Abu na biyu ko lokaci na biyu shine lokacin da kaga rana ta hudo ta inda take fada da ta tafi maimakon ta sake dawowa daga gabas sai ta dawo daga yammata. To daga wannan lokacin Ubangijin ka baya karɓar tuba, Allah yake kofar tuba. Daga wannan lokacin duk wanda abinda ka sheke shine abinda za a sakanta maka. Amma dai ma da makamin wannan lokacin mutun yayi yunkurin ya tuba to tabbas Ubangijin shi yana karɓar tuban shi. Allah ya ƙara gafarta mana ya bushe tuban mu a kowane lokaci ya sanya mu daga cikin wanda za su samu shiga gidan aljanna shi aljanna ma alfirdaus. Yake cewa hadathat fihi minhu hafawa, wannan labarin da za a kawo maka wannan labarin ya sanya wa Abu Huzaifa damuwa a cikin rayuwar shi. Kuskure ne wanda ya aiwatar, wanda yana ganin ba wani abu wanda zai kankare mai wannan kuskure in ba mutuwa ta shahada ba. Yake cewa fa aqdat madji'ahu sinina adadan la tanamu aynayhi. Yake cewa sai makwancin shi wurin shin huda shi inda yake kwanci sai ya zartar sama da shekaru. Abu Huzaifa idan ya zo ya kwanta baya iya yin barci saboda dan kuskure daya da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga yadda sahabban manzon Allah suke san manzon su sallallahu alaihi wasallama, mu so nawa muke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ka huta ma in anjima ma karawa kake yi, amma dai inna rabbaka shadidul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ubangijinka mai gafara ne kuma mai jinkai ne. In dai ka aikata kai kokari ka nemi gafara. To shi ne nan yake cewa dan kuskuren da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru da dama Abu Huzaifa baya iya yin barci akan shi kudin shi. Yace wala yastarihu balahu hatta nala muradahu, kuma bai taba samun nutsuwa ba har sai da ya cika burin shi akan abinda yake gurata ya samu ita ce mutuwar shahada. Wasu shi da fi sabilillahi ya samu mutuwar shahada wurin dawo kalmar la ilaha illallah. Malai yake cewa ya tura ma za hadasa a ganinka miye wani kuskure ne Abu Huzaifa ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara aru-aru baya iya yin barci da dare idan ya tunu wannan kuskuren da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayas bai taba samun nutsuwa ba har sai da ya samu cikon burin shi ita ce mutuwar shahada. Yake cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala li ashabihi yawma idin. Lalle manzo Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya hadi wa sahabban shi a wannan rana ayyuma badr, ranar da aka gwamza yakin Badr shekara ta biyu daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah yake cewa inni qad araftu anna rajulan min bani hashim wa ghayrihi. Yace lalle na sani daga cikin na san wa'ansu mazaje daga kabilar bani hashim dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace da wa'ansunsu ma wanda ba ɗan danginmu ba a lokacin nan wa'annan kahurai ne sun mutu fagen yaki. Shine manzon Allah yake cewa na san wa'ansu mazaje daga cikin dangin banu hashim da wanda ma ɗan ba dangin banu hashim ba kad kharaju karhan, sun fito wannan yakin kurum dan an tilasta musu dan bayan da suka iya suka fito wannan yakin. Sun so su zamna wasu a gida saboda wanda za a yaka dan uwan su ne fa, amma dai saboda kururuwa su na Utba baban shi Abu Huzaifa da su Abu Sufyan da su Abu Jahal irin kururuwa da suka yi suka ce bari mu tattara rundunar da manzon Allah bashi da ita mu zo mu musu rubu daya mu kare da addinin musulunci na a garin Madina. Sanadin abin da ya wakana shi ne manzo Allah ya huta da yan tsirarin jama'ar shi 313 a riwaya mafi rinjaye ya huta ba dan koriyo dan ya tare kafila ta gwada abinci kombata abinci ta Qurayshawa wanda Abu Sufyan yake jagoranta wannan shine dalilin da yasa manzo Allah ya huta amma dai ubangiji ya bayyana mana liyaqati Allahu amran kana mafaula ba dan komai ubangiji yayi haka ba aka umarci manzo Allah ga abinda ake so ka shirya ka tattara wa'ansu ɗan tsiraru dan abin da gare ku na daga makami na daga abin hawa ku huta makamman su doki ko 13 ne gare su kadai a huta yake a kafa mafi yawan suka tahi dan makamman nasu ba wani abin kirki bane ba haka suka huta ba komai bane ba sai ba tawaga ce kwamba ce ta abinci za a tarki amma dai ubangiji yayi hakan liyaqdi Allahu amran kana mafula dan ya zartar da wani al'amari wanda dama in ya akai sai ya kasance shi ma manzo Allah ya ubangiji ya bayyana mana yace da an faɗi maka yakin za a yi da kai ma zuciye ka ba anan ba sahabban nan su ma da zuciye su ta tafi nesa amma dai ubangiji sai ya biyo ta wannan hanyar kutai kutare kuma can ubangiji ya hura musu wutar da wallahi ba za mu taba garbarin Muhammad ba sai mun fito mun yi da sadar shi aka kai musu labari ai Abu Sufyan ya canza hanya manzo Allah bai tare shi ba ya canza hanya kuma kafilar shi wannan komba ta abincin nan an ta riga ya tasha dan haka ga sunan ma sun tinkaro garin Makka Abu Jahal Abu Sufyan kamin ya musulunta yarda Allah shi tabbata a gare shi Utba da manyan gagga wanda suka tahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suka kai suka hutar da shi daga ma'aiwan shi suka ce wallahi ba za mu taba bari ba wannan ɗan tsirarin mu za su ma haka shi kuma shaytani yana nan yana zugawa ai shine an yi zo ai ya bayyana musu yake cewa kai ku huta la galiba lakum al yawma min an nasi wa inni jarul lakum ba wani wanda zai rinjaye ku ni ma ina hawa tare da ku ba falamma tara'at al fi'atani nakasa ala aqibihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu allah wallahu shadidul iqab yake cewa lokacin da yaga tawaga ga ta musulmai ga ta gahurai a lokacin nan yayi ta kare ya arce yace wallahi ba ni ba ku yace ni abin da nake gani ku ba ku gani tawagan wa zai gani tawagan mala'iku ya gani a baya ai can ubangiji ya bayyana mana 3000 sun sabko 5000 sun sabko a wannan yakin kuma aka musu umurni fadlu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan kubigi kan wannan kan yasu ko kuma kan wuya duk wanda aka kashe a wannan yakin ko wuyan shi aka buga aka ga ya mutu to ba wani bane bai kashe shi mala'ika ne kashe shi wanda aka ga wannan yasun nashi su aka buga ya mutu to mala'ika ya kashe kayan shi a lokacin nan suka ce he sun mutu suka huto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya huto kuma a ka'ida ta ubangiji baya dacewa ga annabi ya sanya silken yakin shi yazo ya sarke shi da yaki ba sai dai ya tafi ya gani mutanen sun tsere a lokacin nan idan ya wawuso abin da ya wawuso na daga ganima sai ya dawo gida lokacin da manzo Allah ya ce kamar a dawo aka ce me to ku tafi Badar ga su can sun mutu ba hira ka koma gida kuma wannan adadin da ka huto da su shine zakka huto sune zakka tai zakka zarce da su ba wa'an zakka ne ba ranfar zakka ne ba shi sai ya ubangiji ya bayyana kurum walau tara wannan ayat da take cewa idil taqaytu fi a'yunikum wa yuqallilukum fi a'yunihim yaqdi Allahu kamaran kana mafhula yake bayani yake cewa lokacin da ubangiji suka zo ga su a gaban su ubangiji sai ya kaddara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ganin rundunan nan ba wani abu bane ba in tsiraru ne su kuma daga can sai suke ganin ashe manzo Allah ya taro runduna ta azo a gani wannan tsari ne na ubangiji kuma ba don komai ba dan ya yassarewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada su shiga cikin damuwa su ringa gani wannan adadin yayi yawa shi kuma tsarin ubangiji kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah da yawa in tsiraru sun suna rintaye akan wanda suke masu yawa amma dai da izinin ubangiji kuma a wannan lokacin aka wajabta musu idan kuka ga mu da abukan adawa can cikin suratul anfal ubangiji yake bayyana mana yake cewa aba ita ba cikin anfali kamun al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa in yakum minkum 20 sabiru ne yake buri akai idan dai aka samu daga cikin sabon manzon Allah mutum 20 to akan matsayin mutum 200 ne kuma za su yi galaba akan su haka idan aka samu 200 to wannan 200 wa matsayin mutum 1000 ne daga cikin kafirai kuma tilas tabbas za su yi galaba akan su amma dai bayan an fara dauda ta zamuna an fara cin mai dadi an fara sanin ina aka sa gaba ubangiji yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa yanzu ubangiji ya sauke muku wancan hukuncin da ya dora muku ya rage muku yanzu ya maida muku in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn in aka samu 100 darin ma wai ba wai wannan he an samu jajirtattu masu hakuri irin wannan ragai-ragai wannan 100 musu iya ba 100 musu iya ma 200 amma dai sabira mai hakuri darin to tana iya ma 200 idan aka samu 1000 tana iya ma 2000 haka ubangiji ya tsara mana wannan kuma a duk lokacin da ka samu musulmi to yana iya rinjaye akan kafirai guda biyu a ko ina ya samu tanci in dai za ya hakuri ala ai bayanin da muke yi shine wannan yakin na Badar da aka yi mun ga ɗan uwa ne dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo su idasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su idasa da wannan addini shine nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hudi wa sahabban shi konsin yake ba su yake ce musu a cikin wa'inda suka huto daga cikin tawaga ko runduna ta abukan adawa ta kaburai lalle na san wa'ansu daga cikin kabilan wa'ansu daga cikin dangi na Banu Hashim da wa'ansu ma wanda ba dangin Banu Hashim ba kad kharaju karhan sun mutu wannan yakin an dan an tilasta su bayan da suka iya la hajata lahum bi qitalina ba su bukata su yake mu saboda dangantakar da take tsankanin mu yake cewa faman laqiya minkum ahadan min Banu Hashim yake cewa duk wanda ya hadu da wani ɗaya daga cikin Banu Hashim dangi na kenan yake cewa fala ya qatuluhu kar da ya kashe shi saboda sun mutu ba dan su yake mu ba to wanda bai huto dan ya yake ka ba anan ne zaka yake shi ai da ma an shar'anta maka ne wanda ya huto yake neman ka yake neman jinin ka to kai ma an baka dama ka neme shi ki san ya addini a kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantarwa idan tawaga ta huta fagen yaki to ɗayan uku ne na harko ku kiraye su shigo cikin addinin musulunci kar ku sake ku daga musu takofi kai kun kiraye su idan sun yarda sun yi imani da Allah to da kai da su in kai da ka zo yakin sun da su wanda suka musulunta yanzu dukkan ku ɗaya kuke ba wani bambanci tare da ku a gun ubangiji sai dai shi a matsayin musulmi yake dan bai aiwatar da wani abu wanda zai yi alashi zuwa ya kasance mai imani kamar yadda ubangiji yake bayyana mana qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna sannan abu na biyu za ku ce musu to in ba ku musulunta ba tunda sun ce su ba musulunta ba to ku ba mu jizya shine wani karo wanda za a tilasta wa kowane baligi mai karhi ya ringa bada hawa baligi mai karfi daga 18 abin da ya kai zuwa shekara 50-60 lokacin da zai iya nema saboda daga ya kai lokacin da shi ma zama zai yi an kawo mai babu jizya akan shi haramun ne daula ta musulunci ta dauki ta amshi wani abu da sunan shi kaga adalci na musulunci ya kai ne tarata a fahimta mai lafiya sannan idan suka ce ba za su ba da jizya ba to yanzu tsankaninmu da su shine takobi wannan ita ce ka'ida ta dauda ta musulunci idan ta tafi ta huskanci abukan adawa a lokacin da za su gwamza yaki in sun ki option ta harko sai a kai ta biyu in an gaza mataki na biyu ya gagara to yanzu sai a daga takobi tsankanin su to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tunda ba bukatun yakin mu ba suke ba sun mutu dan an tilasta musu kuma ba su da niyyar su yake mu dan haka ku ma kada ku sake ku yake su ko kada ku sake ku kashe wani daga cikin su ومن لقي ابا البحتري بن هاشم بن الحارث فلا يقتله يجيوا كما دو وند يحدو دبا البحتري دان هاشم دان حارث دان بدان قبيله بني اسد يجيوا كدي كشيش شي ما انتيلس تامي ني يحوتو بايا بكاتي ياكي منزا الله صلى الله عليه وسلم يجيوا ومن لقي العباس ابن عبد المطلب دو وند يحدو دان بابانا العباس dan Abdul Muttalib yake cewa kan dai kashe shi amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fala yaqtuluhu kan dai kashe shi ba dan amma shi amma shi ne shi Al-Abbas kanin baban shi yake cewa kan da ya kashe shi kuma shine can baya ai muka yi bayani akan shi wanda takatisi manzan Allah in kaga huskar shi huskar manzan Allah ka gani in kaga halin shi halin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gani to a lokacin nan al-Abbas bin Muslim ta ba shine yake cewa wanda ya hadu da waɗannan mutanen
salatul isha
yake cewa fa innahu innama ukhrija mustakrihan yace lalle waɗannan shi babban nan nawa al-Abbas ya huto ne dan an tilasta shi bayan da ya iya shi sai ya huto yana kyamata ya yaki dan uwan shi ya yaki dan shi dalilin tilastawa da aka mai dalilin shi sai ya huto qala fa qala abu huzaifa abdullahi bin abbas yake cewa sai abu huzaifa yace anaqsuru aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruku al-Abbas shin zamu kashe uwayenmu ai baban shi mutu ba ya huta yake shi yana bangaren musulmai baban shi yana bangaren tawaga ta kafirai yace kuma ga biyanmu da kai dan yan bambofin shi abukan wasannin shi da suka huto kuma da kai dan uwan shi shi Abu Huzaifa wanda suka huto su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai ma duka dangin mu sun huto wannan yakin fa sai mu tsirara wanda muka musulunta muke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun huto ga mu ga su manzo Allah kace ba a kashe naka ba mu kuma mun mu kashe naku wa natruka al-Abbas mu bar al-Abbas babban ka manzo Allah yace wallahi la in laqituhu la alhamannahu sayfa yake cewa na rantsi da Allah in dai na hadu da shi to yana soke shi da buka a gani wannan ba karawan magana ba ce ba game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kuskuren da Abu Huzaifa yayi ya hana kanshi barci daga wannan lokacin har zuwa ma'arakatul yamama da Allah ya mutu shahada tsawon shekara goma wannan abin yana damun shi kana ibn hisham yake cewa wa yuqalu la aljimannahu sayfa tabbas zan tsire shi da takobi na duka dai ma'ana dai ce soke shi zai kurmushi din dai ya gamu da al-Abbas to sai ya kashe shi ya za a yi su kashe iyayensu kai manzo Allah kace ba a kashe ba naka ba wannan ba karawan magana bace ba kabrat kalma qala abdullahi bin abbas yake cewa fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan kalmar sai ta cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda Abu Huzaifa yake fada fa qala ya umar bin al-khattab sai ya hadi wa umar dan khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya aba hafs ya kai aba hafs wannan ita ce alkunya ta umar yarda Allah shi tabbata a gare shi عمر يكي تيوا والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص يكي تيوا والله وانا إتتي رانا تهركو وانا منزع الله صلى الله عليه وسلم يكي رأيين دولنا السنة يمن الكنية يكي تيوا أبو حفص منزع الله يكي تيوا عمر يكي أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ويشن زأب جهوز كم من babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi ba karamar kalma bace ba Abu Huzaifa ya faɗa ba Allah ƙara mai yarda yace shin za a bi huskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huskar babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi fa qala umar sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah da'ni fa li adriba unqahu bisayfi fa wallahi laqad nafaqa yake cewa manzan Allah ka bar ni in buji wuyan wannan munahunci shi Abu Huzaifa da takobi yace na rantsa da Allah Abu Huzaifa yayi munahunci ya boye zuciye shi ta gaskiya ko ya boye zuciye shi ta gaskiya wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buke da ƙaryar imanin shi yace wallahi yayi munahunci fa kana Abu Huzaifa ya kula Abu Huzaifa a lokacin da yake cewa ma ana bi'amin min tilka alkalima allati qultu yawma izin yace wallahi daga wannan ranar ban taba samun amintuwa ba dalilin wannan kalmar da na farda ya za a yi kashe namu manzo Allah a ce ba a kashe babban shi ba yace dalilin wannan kalmar da na farda yace ban taba samun amintuwa ba daga wannan ranar yace wala azalu minha khaifan kuma yace ban gushe ba ina matsoraci ga wannan kalmar da na farda ka aje ta isar da zuwa ga wutar jahannama kaga adalci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya karara ta manzon Allah ko ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wai wani a wannan lokacin mu zai ringa maka tutiya yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai dukkan wansu ya shashin maganganu za ya zo ya ringa kulla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ba ya ringa kirkira hadisi na ƙarya ya ringa dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina soyayya yake cewa illa an tukaffiraha anni shahada yace abu daya wanda zai kankare mini wannan kuskuren da nayi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine in yi mutuwar shahada idan nayi mutuwar shahada ina da garanti kurum gidan aljannati saboda ubangiji ya bayyana mana ko wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi can kuma a cikin zumar ne yana bayyana mana yake wa nufi kafi suri fa raika mun fi samawati wa mun fi al-ardi illa ma sha wannan kamun ita ayat da ke sawanta wa shraqat al-ardu min rabbiha wa idal kitabu waji'a bin nabiyina was-siddiqina wash-shuhada yawwa wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamuna kaga shahidai su ma za a zo da su a cikin tawagan manzanni a cikin tawagan waɗanda suke masu gaskiya haka kuma can cikin Ali Imran ne ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaiika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima isai ba Ali Imran ba kaga cikin shahidai ba karaman daraja bace ba shi sanya kullum muna bayyana ka koma kan hadisin Abu Ja'far dan ammun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yake faɗa akan mutuwar shi da ya samu yakin Uhud na daga mutuwar shahada kaga abin ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana idan mutun yayi mutuwar shahada ana daukar ran shi a sanya shi a cikin wani tsuntsu a cikin gidan aljanna kai dai ga gangan jiki a ƙasa amma dai ranka a cikin gidan aljanna tsuntsun nan yana tashi yana tsattsaga abin da ya ga dama na daga itacen gidan aljanna ya sha a koramar da ya ga dama Allah ya datar da mu da mutuwar shahada ko baka yi mutuwar shahada ba aka wuce fagen yaki da kai ko wani dalili ya kace ka aka kai mutuwar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya roki Allah su uku Allah ka tar da ni da mutuwar shahada har su uku yace ballagahu Allah manazilu shuhada Allah zai sadar da shi basakayya ta wanda suka samu mutuwar shahada kai da yaqini lalle ubangijin ka zai karba insha Allah in ka mutu makomanka inda suka isa insha Allah nan ce Allah ya datar da ku shine yake cewa dalilin wannan kalmar da na aiwatar nike gani ba wani abin da zai kankare mini kuskuren da nayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba in ba in samu tuwa ta shahada ba yace fa qutila yawmal yamama shahidan sai aka kashe shi ranar da aka yi yakin yamama a matsayin shahidi malai yake cewa ragama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'a lahu ba'daha bi khair duk da kasancewar bayan wannan kalmar da ya furta an gama yaki mun san abin da ya waka da bayan an gama yaki wa'annan an kashe kusan mutum 70 daga cikin abokan adawa ɗan uwa dangantaka wa'anda suka musguna wa manzon Allah da sahabban shi a shekara 13 da suka yi a garin Madi a garin Makka ga su nan manya-manyan gaggan dukkan su an sheke su an zubar da su a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro su yace a tattaro be su aka tattaro su yace ku jefa mun su cikin wannan rijiya aka jefa su cikin rijiya yace wannan ita ce makomar su manzo Allah ya zo ya tsaya a gaban su yake cewa shin kun samu alƙawarin da nayi muku yace tabbas ni ne na samu alƙawarin da ubangiji na yi mini shine zai bani nasara akan ku kuma kun samu alƙawarin da ubangijin ku yayi muku na sakamako na narko na wuta azaba Umar yake cewa manzo Allah za ka zo ka ringa yi wa gawa magana gawar da ba ta amfanarwa ba ta cutarwa manzo Allah ya ce mai Umar wallahi baka hisa jin abin da nake faɗi ba ubangiji ya shi su da su sai dai kullum ba su da bakin da za su amsa wutar jahannama ita ce makomar su annahu yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ahli rauna hadd al-azab dukkan su gida ne suke Allah ya kiyaye mu bayan wannan da kai mutum 70 da aka kama a matsayin fursunan yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo yace tunda dama ubangiji ya umurce shi wa shawuruhu fil amr
duk abinda kake manzan Allah in dai ba wahayi bane ba aka baka majal na kai ijtihadi ka san ina ya kamata ina ya dace ayi a shiga ina ya kamata a ko kal ala Allah ka shawurce su cikin al'amari idan kar ga yi kasartar da hukunci to he ka dogara da Allah wannan shine al'amarin da ya kamata shi sanya lokacin da aka gama yakin nan sai ya zo ya shawarci Abubakar yake cewa ya Abubakar me kake gani zamu aiwatar da wannan mutanen wanda muka kama Abubakar sai ya ce ina ganin manzo Allah tunda wa'annan dukkan su dangin mu ne wani kananka ne wani dan babban ka ne wani nebe in ka ne wani kaza in ka ne duka dai gida ne dai haka manzo Allah a ce a kashe yin abin zai yauni kuma muna fatan Allah ya shirye su shiga cikin musulunci ina ganin kowanne a yanka ne wani abu ya kawo sai a sallame shi kuma cikin iyalan shi sai to shikenan ya kirawo Umar ya ce Umar me kake gani wata shawara kake badawa akan wa'annan wanda aka kama yace manzo Allah wa'annan fa dan uwanka ne dan uwana ne dan uwan Abubakar dan uwan wala ne dan uwan wala ne yace kowanne a bashi takobi ya kashe dan uwan shi saboda a tabbatar musu wannan addinin a miƙe yake zat na Allah ya gani to muna buƙatar dukiya kuma muna so wa'annan mutanen Allah ya shiryar da su su shigo cikin wannan addinin na musulunci kuma baya da haka wa'annan ɗan uwan mu ne yace to mun bi shawarar Abubakar yace duk wanda yake da wani abin hannun shi wanda zai bada ya fanshi kanshi ya koma gida to ya fansar da kanshi wanda suke da suka bada wanda sai sun tura garin Makka a kawo musu su bada aka kawo manzo Allah sai suka ba manzo Allah aka niyar da shi a lokacin nan ne har abin da ya kawo namijin Zainab diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin tana garin Makka ita bata zo ba dalilin mijinta manzo Allah Zainab ta dauki sarkar da ma'ayyarta ta gada wurin ma'ayyarta ita ce Khadija kuma wace ce Khadija ita ce uwan munai yake cewa lokacin da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shigowa hannun shi na afanshi sarkin shi mijinta manzo Allah ya kalla ce la haula wala quwwata wannan wa na musuwiya ne wa ya tattara sahabban manzo Allah ya tattara sahabban shi yace to wannan abun ba na masoyiya ta ne sayyida Khadija ta bar wadiyarta kuma gashi nan yanzu an kawo ya kuke gani a sanya shi cikin baitul mali ko kuma a mayar mata a bata mijinta ta tahiyyata a sallamu mijinta ya koma cikin yallan shi suka ce manzo Allah mun yarda mun amintu a mayar mata da kayanta kuma a sallamu mijinta adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara wannan da manzo Allah ya dauka ta Abubakar wata rana Umar ya kiwayo sai ya tarar da manzo Allah da shi da Abubakar sai rusa kuka suke sai ya ce ku faɗi mini manan me yake sa ku kuka in ya dace in yi kuka tare da ku ni ma abin in ya kai ya sa ni kuka ni ma in yi kuka tare da ku in kuma bai kai ya sa ni kuka ba in yi kuka albarkacin kukan da kuke yi manzo Allah yake cewa Umar da azabu ubangiji ta sabka yace wallahi ba wanda zai sha in ba kai ba yace ubangiji ya saukar mana da wata aya a cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu asara hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min allahi sabaqa lamassakum fima akhadtum fihi azabun azim yake cewa baya dacewa ga wani annabi ko da wannan annabi ya kasance ya samu fursunan yaki an tahi an ribanto su wai ya kasance ba a zubar da shi ba wani abu na duniya za a amsa a sallame su yace turiduna arda dunya shin kayan duniya kuke so ana halin ya za a dauka kalmar la ilaha illallah ku duniya kuke so yace to ku sani wallahi yuridu al-akhirah Allah shi ma lahira ku yake muku wannan duniyar da kuke gani ba maƙasƙanci haka mai ita in ka tarawa tilas ka bari to ubangiji lahira yake yi muku lahira yake so ku samu Allahu azizun hakim yake cewa laula kitabun min Allah sabaqa in ba dan ubangiji ya riga ya hukunta ba ba zai halakar da ku ba yace wallahi lamassakum fi ma afattum fihi adhabun azim yace wallahi da azaba mai radadi da ta same ku gudgudun sakamakon abin da kuka aiwatar kuka amshi wannan abu na duniya kuka sallamu kagurai wanda bus tantanta ba sallame su ba ya tantanta abin da yake dacewa da su shine a zubar da jikin su san ya manzo Allah yake cewa ga inda azabar ubangiji ta sabka ba wani wanda zai sha in ba kai ba Umar ba kai ne ka ba mu shawara a zubar da jinin su ba ma bukata abin duniya ba ma bukata abin hannun su mu addinin muke wa so muke mu ganshi ya neke wannan zai ba ma kowa kurjini lalle daula ta musulunci a tsaitake ko gobe aka kama wani to tabbas za a yi ke kai a shiga wani sayi daban amma dai daga baya lokacin da daula ta samu gindin zama an ba su dama idan sun samu fursuna ana rarrabawa a cikin ganima wani a bashi wani a bashi wani albarkacin hakan ne ya kai waɗannan shashashu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke mana gwauta suke dangantuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai lokacin da aka tayi aka bude yakin aka bude wannan gari na karshe ka babban hada kwata ta Kaisar miyawa kana diyayyes da jama aka kawo mota aka kawo mota sai aka ce wannan abawa al-Husayn jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Fatima dan Ali radiyallahu anhu shi ta wannan shine dalilin da ya sanya kaga suke goyawa dangin Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi baya ba don komai ba saboda ai shi dan uwa ne ai da jini ne su abin ba Allah ba suke yiwa ba wannan dangantakar ta jini ta suke ba suna neman su rusa tahiyar addini duk abin da zai kasance gashi nan Allah da manzon shi sun yi umarni da shi za su awwala hayya kai su sunna a gare su in dai ba ɗaya daga cikin ba dangin al-Husayn ba aka samu ga ya rawaito hadisi ba ba su ba ita ba sa aiki da ita ka kwanduku kana ce musu a cikin sahihul bukhari manzon Allah ya ce kaza a sakare suke daukan ka Allah ya kiyaye shi ne dan malai yake bayyana mana yake cewa ragama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'a lahu bi khair didda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne addu'a da alkhairi illa annaha tamairul ahrar ya sada yace sai dai wani abu ne wanda ran da entity ta kudurce a hanta ta gani ta yi ba daidai ba take so ta tada da ko ta ira ta rafa abin da zai ba daidai ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa nahnu al-yawm nasma' wa naqra an muslimin yunkiruna hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sabita nan malan zai wani tsokaci yake cewa gashi nan shi wannan dan abu ne yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ne kai to a wannan lokacin zaka samu ansu suna inkarin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai wanda suke tabbatattu ingantattu yace wa yarfa'una aswatuhum ala sautihi zaka same su suna daga muryarsu akan murya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma aiwatar da hakan haramun ne za a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi ne ingantacce idan ka bi isnadin shi amma dai zaka ji mu miyar da wannan bukharin ba zaka ga mutun yana daga murya akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nunawa shine yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar ba shi kaga kalma ce guda daya amma dai shekara kusan 10 yayi tana damun shi kuma ya tabbatar wa kanshi ba abinda zai kankare mai kurkuskuren nan da yi wa manzon Allah in ba samu mutuwar shahada ba amma dai mu so da yawa abu kaza kai wannan abinda manzon Allah ya yi ba dai a wannan zamanin ba ka san girman wannan kalmar wallahi zaka samu mutane ana cikin hira zai yi furta maka wannan kalmar ka san girman ta kalma ce wa kai tsaye zaka fitar da kai daga cikin wannan addini na musulunci shari'ar ubangiji saliha ce ne kulli zamanin wa makani a ko ina kake a kowane lokaci kake daidai take da kai ubangijin nan da ya shirga ya shar'anta maka kaza ya sani wannan abin daga nan har aladin duniya abu ne mai yiwuwa shi kuma ubangiji a tsarin shi baya yiwa ya sanya maka abin da baka iyawa haka kuma ya dauke mana rufi'a bi ummati al-khata' wan-nisyan mustaqri'u alayhi duk abinda bawa zai kuskure akan shi duk abinda bawa zai mantuwa akan shi duk abinda bawa za a tirsasa shi sai ya aikata shi an riga an dauke mai nahin shi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya durawa rai wani yauni sai abinda rai za ta iya ka gani da hikima ubangiji yayi al'amarin shi amma dai wani yazo ya ringa ce maka a'a ba dai a wannan lokacin ba a wannan ba karamar kalma bace ba Allah kiyaye mu yake cewa wala yakhafuna wala yastahiyuna ba sa jin tsoron Allah ba sa jin kunyar ubangiji ba sa jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma za ya ringa ce maka su ai su ne masu soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya amma dai a bakin shi ne yake furtawa a cikin zuciyar shi babu soyayya daidai misalan zarratin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsarin soyayya yake cewa wannan mawaƙin yake cewa innal muhibba law kana hubbuka sadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda soyayyarka da kake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya ce ta gaskiya yace wallahi tallahi da kai mai biyayya yace ai a tsarin ai me so ga wanda yake son shi ai bai mai biyayya ba ko matarka da kake so ai kai ko budurwar da kake so inda cewa ne wallahi yau da daren nan hira sha kaza ai kokari kake da wata biyayya ka ce kai iyakacin kokarin ka kawo mata ba dan koyi ba albarkacin soyayya ne ko to ina to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai dan kana san shi to wajibi ne in dai da gaskiya kana san shi to zaka yi mai biyayya qawlan wa karhan ka so baka so ba abin nan ya girmame ka bai girmame ka ba kana ganin abin ne mai yiwa ko ba ya yiwa wajibi ka dai kai in aka ce maka kurum ka huda ka tafi wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine datanka duniya da lahira kuma shine gadanka duniya da lahira Allah ya datar da mu insha Allah za mu tsaya anan kasancewa lokacin da ya ja abinda muka karanta daidai Allah ya bamu darin shi kuskure idan muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce ko kuma su ita ce ko kuma mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana Allah ya tabbatar da mu akan sunnar shi kuma ya kashe mu akan ta Allah ya bada albarka ya yi wa zuri'ar mu albarka ya yi wa kasuwar mu da ayyukan mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka aka yi wa sauran kwanukan mu albarka ɗan uwa da amanati da suke fara addu'a muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amuran shi ya biya bukatun shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك